بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادعا a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Abubakar Siddiq da ke nan Bukar Ali cikin garin Lafiya, babban birnin jihar Nasarawa. A wannan yammaci mai albarka na Juma'a, yau 9 ga watan Ramadan, shekara na 1444 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yayi daidai da 31 ga watan uku shekara na 2023. A wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin Alƙur'ani mai girma na wannan wata mai albarka, wannan shine tafsirin mu na 9 a wannan wata, kuma shine na 28 a darussan mu na tafsirin wannan sura, سورة آل عمران. من آية آية نشرين يوزا مدورة بقى آية تشرين بالآية كفنان أقوي ولن ستنبويوي دعك ربطة زامو أمسى سوكا ثم شقة تسكيري لم تنباية تفرقوم عالمين أتشوى تنباية ce menene hukuncin tafiya da takalmi cikin makabarta. Tafiya da takalmi a makabarta abu ne da malamai suke da fahimta iri biyu dangane da shi. Generally akwai waɗanda suke ganin babu laifi mutum zai iya saka takalmansa, kowane irin takalmi ne ya shiga makabarta, musamman in ana jin tsoron za a iya taka kaya ko akwai ciyawa, ko dai ana tsoron wani abu da ke iya cutar da mutum. Su kuma sun gina wannan ne akan hadisi ingantacce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, mamaci bayan an binne shi zai na jin ƙaran takalmin, wato ainihin mutane suka ce da tun da zai je ƙal'ani alihim a shekenan da takalmi a ƙafansu kenan. Kuma Annabi alayhi salatu wassalam ba ya faɗi wannan ne a maƙami na suka ba, ya faɗi shi ne a maƙami na wato ainihin bayar da labari, kuma kenan yana nuna cewa ai halalun ne mutane su je su shiga makabarta ɗin da takalma. Waɗansu malamai suna cewa wannan labari ne kawai na abin da ke faruwa, baya ƙunshe da hukuncin hani ko izini, don haka suna cewa ba za a kafa hujja da wannan ba. Fahimta ta biyu shi ne wanda suke ganin karhancin saka takalmi ko tafiyar da takalmi a makabarta, sai dai idan ana jin tsoron abinda na ambata ɗazu, ana jin tsoron akwai kaya mutum zai iya taka in ya cire takalmansa, ko wani abu zai iya cije shi ko ya share shi. In ba haka ba makaruhi ne. Su kuma sun gina shi akan hadisin da ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya sa wani irin takalmi da ake kiransa as-sabtiyya, sai ce ya sahiba as-sabtiyyataini ikhla'ahuma, ya kai mai takalmin safiya ka cire su. To wannan shi ma malamai sun yi taujihi daban-daban. Waɗansu suka ce an hana shi ne, annabi ya hana shi, ya sa shi ya cire takalmi ne saboda takalmi ne da masu girman kai suke sakawa, shi ya sa annabi ya sa shi ya cire saboda makarata ba waje ne na nuna girman kai ba. Ko ina ma bai dace a ce mutum ya fita da shiga irin na masu girman kai ba, ballantana a makarata, inda ya dace kowa ya kankan da kai ya ɗauki izina da mutuwa. Waɗansu kuma su yi taujihi ne daban-daban, amma mahallin shahidin shi ne annabi ya ce ma wani ya cire takalmansa a masallaci, sai waɗannan ɓangare na malamai suna ganin cewa kenan makruhi ne a cire mutum ya yi tafiya da takalmi. Ibn Hazm al-Zahiri shi ya tafi akan cewa halalun ne saka takalmi a makabarta, sai dai irin wannan takalman da annabi ya ce a cire, to shi ne kawai bai halatta mutum ya saka shi. Malamai su yi ƙoƙarin hada tsakanin waɗannan hadisai guda biyu, dukansu ingantattu ne. Idan aka ɗauke su cewa a zahiri suna cin karo da juna, cewa ga shi mutane na bayar da labari, mutane suna fita da takalma, mamaci yana jin ƙaran takalminsu. Sannan ga shi ya ce ma wani da ya gan shi da takalmin fitiya cewa ya cire shi. Idan har mun ɗauki cewa suna cin karo da junansu a zahiri, to dole a samu hanya ta haɗawa. Hanyar ta haɗawan shi ne abinda irinsu Al-Khattabi suka haɗa, cewa idan har akwai datti ko ƙazanta ko najasa a takalmin mutum, to sai ya cire shi kar ya shiga da shi makabarta. Idan babu laifi, yana iya shiga da shi makabarta. Ko kuma na biyu, abinda ya fi kyau shi ne mutum ya cire takalmin, sai dai in yana jin tsoron abinda muka ambata, to sai sa takalminsa domin kada ya cutar da kansa. To al-zahir dai shi ne wannan al-jawaz ɗin, cewa halalun ne mutum ya yi tafiya da takalmi a makabarta. Idan kuma ya shirya domin ƙanƙan da kai da tawalu'u, wannan shi ma abu ne mai kyau, babu laifi a kai, wallahu a'lam. Sai mai tambaya na biyu yana cewa assalamu alaikum malam, da fatan alheri. Malam, mahaifinmu ya mutu ya bar mana gadon fili ne kaɗai, mu kuma magadansa yaransa mu shida ne, uku maza uku mata, sai ɗaya daga cikinmu ya gina gida a filin. To daga baya ya ce a raba gadon mahaifin namu. To amma ‘yan uwa sun ƙi, har ma ‘yan uwan mamanmu sun goyi bayan haka. Malam, rabon ya fi ko kuma yin magana ‘yan uwan mahaifiyar ne ya fi a sharuwa lafiya? Yana daga cikin kurakurai da mutane suke yi su jinkirta rabon gado. Abin da ya dace shi ne, yayin da mutane suka huce da ziyarar raɗaɗin mamacinsu, su yi gaggawa su raba gado. Shi rabon gado umarni ne na Allah Maɗaukakin Sarki, saboda haka ba a buƙatan a jinkirta shi. Kuma duk lokacin da aka jinkirta shi ɗin, to hakan yakan jawo rigima irin wannan. Abin da ya fi dace musu su yi shi ne su bi umarnin Allah da ya ce a raba gado, su raba gado. Ba shi ne kawai abin da ya fi ba, shi ne abin da ya wajaba a kansu, lallai a raba gado kowa ya san nashi. Sannan in wani yana son ya mallaki wajen, ya saya a wajen su masu abun. Amma a bar abun haka bayan an yi kuskure na waɗansu shekaru, kuma a sake cewa a bari a abin nan, wannan ba daidai ba ne. Allah ya raba gado, ya raba gardama, Allah da kansa ya yi wannan. Wani haka kuskure ne, wajen su ki raba gado ko su jinkirta raba gado, duka waɗannan saɓo ne wanda bai dace a ce musulmi suna faɗawa ciki ba. amma dai wallahi musta'an hakan yana faru kuma mutane ba su dauki abin da wani muhimmanci ba to gaskiya kuskure ne sai mu yi kokari mu gyara Allah ya shirye mu baki daya to zamu daura daga aya na 21 da fatan Allah madaukin sarki mana jagora innal ladhina yakfuruna bi ayati la
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم
نعم هلا ما تفكرين سركي أنا شوا innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi lallai wadanda suke kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq kuma suke kashe annabawa ba tare da gaskiya ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist bainan nas kuma suke kashe wadanda suke yin umarni da adalci da gaskiya cikin mutane to fabashirhum bi'azabin alim kai musu albashir azaba mai radadi wannan shi gaba ne da bayani akan dabi'un yahudawa wanda ya saba ma islamul wajhi lillah wanda ya saba ma miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki saboda haka wannan innal ladhina dinnan da aka ambata yana komawa ne akan farko zuwa ga yahudawa duk da cewa bayani kara a kansu bai gabata ba so me yasa muka ce haka saboda wannan ayyuka da aka ambata a nan su ne abinda Allah ya maimaita a wurare da yawa cewa aikin yahudawa ne kafirce ma'ayoyin Allah kashe annabawa da mabiya annabawa wannan ɗabi'a ce ta yahudawa a sama da waɗansu mutane waɗanda ba su ba to munasabar kawo maganan yahudawa a lokacin da ake magana da nasara saboda kasancewarsu duka sun yi jayayya dangane da gaskiyar musulunci sun ƙi su karɓi musulunci sannan dukansu sun shiga cikin waɗanda aka ce a kira su izuwa ga musulunci wa kullin ladhina utul kitaba wal umkiyina a aslamtum to anan za mu ga yadda Allah madaukin sarki ya yi amfani da siga ta mubari'a sigatu al-mubari'a yana nuna ɗayan biyu ne yana nuna wato tajaddud cewa abu ne wanda yake maimaituwa abu da ke faruwa yanzu ko kuma zai ci gaba da faruwa har nan gaba ko yana faruwa dai yufidu tajadduda wal istimrar wannan shine zahiri dangane da fi'li mudari'i idan ya zo in an ce fulanun yatakallam wane yana magana to a yanzu yake yi kuma tana iyawa zai ci gaba da magana ɗin wane ya zahabu yana tafiya yanzu yake tafiya ɗin ko kuma zai ci gaba da tafiya ko zai tafi nan gaba tajaddud wal istimrar amma nan wurin da Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayati Allah. To wannan yana iya karban tajaddud din ko tunda suna kan kafircin ba su daina ba. So fil hal kenan kuma dai babu alamar cewa za su amsa din saboda haka tufidu bil istimrar. To amma wa yaqtuluna an-nabiyina shi ma'ana an yi amfani da sira na mubara yahudawa da kuma ake maganan su anan wanda ake musu gargadi sune yahudawa da suka rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To su ko wasu annabawa za su kashe wani annabawa suke kashewa kaga ana ai ba zai ifadan tajaddud da istimrar ba ko in fact su ai ba su kashe wani annabi ba a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haka nan wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas shima a zamanin annabi alaihi salatu wassalam ba samu yahudawa sun kashe mutane da yawa dalilin sun je musu wa'azi ba. Saboda haka malamai suke cewa mudari a wannan ayar abin da suke nufi shine halarto da abin kamar yanzu yake faruwa domin a ƙara nuna munin wannan abin. Shi yasa Allah ya yi amfani da shiga ta mudari. To mun ce ana magana ne da yahudawan da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ai ba su suke kisan ba ko sun kafirce haka ne amma yaqtuluna an-nabiyyin ba su bane magabatan su ne suka yi haka. To dan me ake musu gargadi da mummuna aikin magabatan su saboda ba sa ganin cewa abinda magabatan nan suka yi laifi ne su ma da za su samu dama za su yi kuma ma sun yi kokarin haka din ai yahudawa su yi kokarin su kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To Allah ya riga ya kare shi haka ba kashe shi za a yi ba mutuwa zai yi ajalinsa yanzu. To wannan shi ne hikima na wannan kuma ba ku manta ba mun faɗi wannan a baya yayin da muka yi tafsirin suratul baqara yadda Allah yake musu gargadi da abubuwan da kakanninsu na baya suka yi. To an ɗora su a kan matsayin kakannin saboda sun yarda da abin da kakannin suka yi kuma suna goyon bayansu a kai suna mara musu baya ba sa ganin cewa laifi ne wannan. To kun ga saboda ire-iren wannan ɗin ne musulunci ya zo da cewa duk wani abu mummuna ko da kai ba za ka iya kawar da shi ba to kada ka so shi kada ka mara masa baya ka ki shi a zuciyanka nan ne ka kubuta amma kai halin ko in kula ko kai halin an ba ruwan mu ko kuma wa uba ka ji cewa da yin haka da rashin yin haka duk daidai ne to kana da commission a wannan abun domin duk waɗannan halaye naka din da ƙarshe suna ƙarfafa wannan abin ne ya ci gaba da yaduwa. Saboda ka duk wani abu da za ka yi wanda zai sa ɓarna ta ci gaba da yaduwa to kana da commission kamar ka yi wannan ne. Shi yasa Allah yake cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Wadanda suke son al-fahisha ta yadu ba wai su suke yi ba amma ana yi su suna jin daɗi ana biya musu wata bukata to Allah ce suna da azaba mai raɗaɗi duniya da lahira duniya da lahira. Wannan fa magana Allah yake a kansu zana a kansu azafi ya faɗi wannan kun gama. To anan abinda za mu ɗauka kenan na wato ainihin wa'azi cewa kada ku bari ku ba mutane dama su yi aiki wanda yake na saɓo ku hana su idan kun hana su in sun bari an gudu tare an tsira tare idan har ba su hannu ba ku kun sauke nauyin ku sai ku ci gaba da kiyama wannan abin azukatan ku kuma kada ku yi tarayya da su ku sai ai Qur'ana su da su ji ba su da Allah kuma ya zanto kuna komai tare da ya zanto a zahiri ba ku kiyama abin ko da ku ba ku yi wannan shi ma kuskure ne أن الشيخ النبي شيء مرأة منكم منكرا حديث شهر ريكم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وأن يقومون أبوه تويقوا قرن شنزا دكافي دئيكم ستهننسا إذن زي إيا إذن زي إيا با يفتلا دباكي يوأزي أكي يمغنى ينون موني وانا أبوه imma bazai iya wannan ba to ala sakin yaji yana kyamar wannan abin a zuciyarsa annabi ce wa zalika ad'afu al-iman wannan kuma shine manzila mafi rauni na imani yadda zaka ga abu mummuna amma ba zaka iya magana akai ba saboda tsananin rauninka kuma irin wannan ne Allah yace ya tsine ma kafirai saboda ana yin barna a cikin su ba sa hana daga cikin bani Isra'il lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asu wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu yace an tsine ma wadanda suka kafarta daga bani Isra'il a harshen annabi Dawud da Isa ibn Maryam dukkan su sun fadi wannan tsinuwa din ma waɗannan kafirai daga cikin banu Isra'il me yasa aka tsine musu saban su da shishigi da wuce gona da iri menene sabo da shishigi da wuce gona da iri din sai Allah ya karin fashin baki yace kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junan su munanan ayyuka da suka aikata ko suke aikatawa ce harna ya yadu inda kuke kuma ku yi shiru ba ku hana ba wannan ya isa ya ja muku tsinuwar Allah madaukakin sarki ba wai su masu yadin ba fa ku da kuka ki ku hana kuna tsoron kada ku bata da wani kuna tsoron kada wani ya yi fushi da ku kuna tsoron kada wani ya yanke hulɗa da ku amma ya ci gaba da sabansa wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba annabi alaihi salatu wassalam yana cewa duk wanda kyakkyawan aiki ya faranta masa rai mummuna ya bakanta masa rai to wannan shine musulmi na gaskiya kaga aka shi wanda zai ga an yi abu mai kyau an yi amru bil ma'ruf amma bai farin ciki ba zai ga al-munkar ana yi amma bai ji bakin ciki ba to wannan da tasgaro tawaya bai girma a cikin imaninsa to wannan dai abin da zamu iya shirye daga wannan kenan to Allah madaukakin sarki ya faɗi waɗannan manya-manyan laifuffuka na Yahudawa na farko shine kafirci da mu riga mun yi bayani irin nau'ukan kafirci na waɗannan ɗin rugurguza addinin su daga cikin gida da ɗin imani da shi sannan abu na biyu ƙin yarda da addinin musulunci shi ma wannan yana daga cikin kafircinsu to sai laifinsu na biyu shi ne kashe annabawa kashe annabawa ya zo a tarihi sun kashe annabawa da dama kamar yadda Allah ya ba mu labari a wurare da dama a Al-Qur'ani da girma mun ce abin tusawa muka gane cewa da Yahudu ake anan saboda wannan laifuffukan Qur'ani ya yi ta maimaita su ne dangane da Yahudawa mun ga irinsa a cikin suratul Baqara ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق akwai irin sa har yanzu a wannan sura din ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. حقنا يا مميتو أورا ريد داما من اليهود وانا شيني قبل فنسو نبيو لألا يكي موننا وهم زي غاية منا أبند زي سنة مسلشي دومن قبقتلي ما يهود داوان زامني النبي صلى الله عليه وسلم da sauran jikokin su har zuwa ran tashi alkiyama. Waɗannan su suka kashe annabi Zakariya saboda yayi kokarin ya kubatar da ɗansa annabi Yahya daga kisa. Sun kashe annabi Yahya saboda ya imani da annabi Isa alayhi salam. Sun kashe Irmiya annabi ne a wurin su. Sun kashe Ezekiel wanda annabi ne a wurin su saboda ya tsawata musu dangane da munanan ayyukan su. Kuma suna riya cewa sun kashe annabi Isa aiko, suna riya cewa sun kashe annabi Isa. Kuma abin mamaki su ma nasaran ma suna da wannan akidar ai cewa an kashe shi, an tsire shi, ya mutu, sannan bayan kwana uku ya tashi. To kaga duk da cewa ƙarya suke yi su kashe shi ba, amma su sun yarda su makasa annabawa ne da cewa suna sun kashe annabi Isa alayhi salam. Saboda haka ana daga cikin abinda ake kirga musu na munanan ayyukan su saboda sun yi ikrarin haka din duk da cewa ƙarya suke. Haka nan Mansha dan Ezekiel shugaba ne na Isra'il, shi ma ya kashe annabi Ishiya, annabi ne daga cikin annabawansu. Shi wannan kisan ma walakanci ya yi masa abin nan aka ɗauka al-Minshar zarto aka ɗauka wato ainihin saka masa kai aka kashe shi da wannan zarto ɗin wajen komai ba, saboda ya yi hani da mummuna ya faɗi gaskiya ma wannan sarki ɗin. Shi ne sarki nan ya tara banu Isra'ila a gabansu suna ji suna gani, aka ta zarzo aka yi ta gunduwa da wannan mutumin har aka kashe shi. Kuma suna kallo, ba su yi inkari ba, ba su kare annabinsu ba. Wannan ya nuna cewa su ma suna da wato ainihin kaso a wannan ɗin. Hakan sun kashe mabiya annabawa da dama waɗanda suka tashi domin su yi musu wa'azi. To waɗannan laifuffukan gaba ɗaya an kirga su ne ma waɗannan Yahudawa na zamani annabi sallallahu alaihi wasallama, li'annahum radu biha wa alahu fi wuqu'iha, saboda sun yarda da waɗannan ɗin kuma sun wato ainihin nace dangane da aukuwansu. Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina, anan sai ya ce bi ghairi haqq, kuma suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba. Shin zai yiwu a kashe annaba da gaskiya? Ba zai yiwu. Duk an ce an kashe annabi to ba da gaskiya ba ne, saboda annabi bai cancanci kisa ba. Babu wani annabin da zai laifin da zai cancanta a kashe shi. Saboda haka duk kisa da za a yi wa annabawa kisa ce ta wato ainihin zalunci. To kuma wannan maganar ana yin magana ne da wanda sun san haka ɗin, su ne musulmi. To me yasa aka ambaci wannan ƙaidin cewa suna kashe annabawan ne da ghairi haqq? Malamai suna cewa an yi hakan ne domin ƙara fito da munin abun, ba yana da mafhum ba ne. An yi hakan ne domin a ƙara muna na wannan aiki ɗin. Amma ka san mummuna ne, to gashi an ƙara faɗa maka cewa ba da gaskiya ba ne, an ƙara muna na abun ne kawai. Ina fatan mun gane. Wannan shi ne ma'anar wannan bi ghairi haqq. Na faɗa mana ayin da muka yi tafsirin suratul baqara a irin wannan ayar cewa wannan yana daga cikin wani ilimi da malamai suke kira badahiyatul qur'an. har wannan Sheikh Fahd ibn Abdurrahman Ar-Rumi ya rubuta littafi da ya tattara waɗannan ɗin, ya yi shimfiɗa na nazari, sannan kuma ya abbaka wannan shimfiɗar da ya yi a ayoyi ire-iren waɗannan ɗin. Wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi, idan suke na yi babu wata dabba fil ardi, kaman dabba ai ma ya dubbo alal ardi ne, amma sai aka faɗi aka ce fil ardi kuma babu wata dabba min wato ainihin takawa a bayan ƙasa, kuma a bayan ƙasa suke takawa an ce dabba, to ana dabbobin da suke bayan ƙasa ne, amma sai Allah ya saki faɗi wannan ɗin. Haka nan wala ta'irin yatiru bi janahihi, babu wani tsuntsu mai tashi da fuka-fukansa guda biyu. Kamar tsuntsu da mai ke tashi da fuka-fuki ko? Yawa. To waɗannan suna cikin abin da ke badahiyatul Qur'an, abinda ka riga ka san su sai a fito ma da shi ko a fito ma da su domin tabbatar da wata manufa. To manufa nan shine wannan tabbata domin ƙara nunin fitar da munin wannan abin da waɗannan mutanen suka kasance suna yi. Wanda kashe annabawa suna kashe alladhina ya'muruna bil qist. Al qist shine al haqq, masu umarni da gaskiya. Shi ma anan kaga da aka faɗi annabawa kusan aikin annabawa, su ma annabawa suna umarni da gaskiya. To amma a wannan sai aka ƙara a makon a ce da kuma waɗanda suke musu wa'azi, sai aka ce waɗanda suke umartan mutane da gaskiya, domin a nuna maka menene dalilin da yasa suka kashe su ɗin. Wato suna kashe su ne don suna umari da gaskiya, shi ma an faɗi wannan sababin ba don komai ba, domin a fitar maka da munin aikin nan da suke yi. Saboda mai umarni da gaskiya ya cancanci a yi masa madalla ne aiko, a yi lalai-lalai maraba da shi, a cutar da shi ko a kashe shi ba. Al-Imam al-Qurtubi yana cewa kasancewar Allah madaukakin sarki ya ambaci annabawa, sannan ya ambaci waɗanda aka kashe su sakamakon umarni da kyakkyawa da hanyar da mummuna, yana nuna mana girman matsayin masu kira zuwa gaskiya, musamman irin waɗannan waɗanda za su rasa rayukansu su sadaukar da rayukansu dalilin kira zuwa gaskiya. An tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya faɗa da kansa cewa afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir, mafi alala na jihadi shine ka gaya ka faɗi gaskiya ma wato ainihin shugaba wanda yake azzalimi ja'iri fajiri makariya. Kaji akwai buƙatar a faɗa masa gaskiyar, kuma ka tsaya tsayin daka ka faɗa masa wannan gaskiya ɗin. Annabi ya ce wannan yana daga cikin mafi falala na wato ainihin jihadi. Hakanan yana cewa sayyidu shuhada'i Hamza, shugaban shahidai shine Hamza, sannan kisan annabawa sune Hamza. Sannan saiwa sai mutumin da ya je wajen azzalimin shugaba ya masa wa'azi, a dalilin wannan ya ji haushi ya fulla kansa, kaga ya yi shahada ko? To a cikin shuhada waɗannan, wannan yana daga cikin manya-manyan shahidai waɗanda suna zuwa ne a aji na biyu na wato ainihin shahidai. Al-Imam al-Qurtubi har yanzu a ƙarƙashin wannan ayar ya ɗan yi doguwar magana dangane da muhimmancin al'amru bil ma'ruf da kuma annahyu 'anil munkar, musamman a lokuta na haɗurra, a lokacin da waɗanda ake musu kira ɗin mutane ne masu saurin kai,
mutane ne masu iko da mulki a hannayensu da suke ganin duk wanda zai yi kokarin hana su abin da suka ga dama za su kawar da shi. Amma mutane a irin wannan yanayi su tashi su tsayar da wannan wajibci na al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yace wannan abu ne mai wato ainihin matakar kima, kuma in za a samu irin wannan to al'umma ba za ta lalace ba gaba daya. Idan to jirrinci za a samu wanda za su ce abu kaza ba kyau a daina, abu kaza yana da kyau a ci gaba da shi, kada a daina, in an daina a dawo a yi shi. Har yanzu wannan yana kula tabbatar da abin da aka fara cewa aiki ne na malamai magada annabawa su yi irin abin da annabawa suke, kuma matakar ka shiga wannan takalmin to fa za ka ga irin abin da annabawa suka gani, za ka gamu da wani kaso na irin abin da annabawa suka gamu da shi wajen wannan aiki din. Wannan shi yasa aikin al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wato wa'azi da wa'azantarwa da ilimi da ilmantarwa da faɗin gaskiya da nasiha, daman ba ayyuka ne na ragwaye ba, ayyuka ne na jarumai da kuma masana. Kun ga gashi nan annabawa ga irin sakamako da suka samu daga hannun kafirai kisa, to su ma mabiya annabawan masu aiki irin na annabawan su ma fa abinda ya faru da su kenan. Inna alladhina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti min an-nas fabashshirhum bi 'adhabin alim. Anam wadannan malamai sun yi kokarin su fadada alladhina ya'muruna bil qisti min an-nas, kan cewa Allah ya ce minan nas, daga cikin mutane, sai zanto ya shafi kowa da kowa cikin al-hukama'u, kamar yadda Muhammad Rashid Rida yake faɗa, shi wannan yana bayyana matsayi da daraja na masu umari da kyakkyawa da masu hani da mummuna a kowane ɓangaren mutane a kowane addini suke. Amma mu abinda muke gani babu bukatar sai an fada da wannan, saboda anan context din yana magana ne na kira zuwa ga musulunci, ko saboda haka minan nas daga cikin masu kira din, daga cikin masu umarni da al-qistu minan nas din sune wadanda aslamu din, sune wadanda suka yi annabawa din, kuma sune yawanci ma wanda ake kashewa din. Allah bada ki sarki yace to masu waɗannan laifuka iri uku, fa bashirhum bi azabin alim, kai musu albashir da azaba mai radadi. Shi asalin ma'anan albashir shine bayar da labarin da zai faranta ma wanda kake bashi labari rai, shine albashir. So idan har aka ba wani mutum labarin da zai bukanta masa rai, kuma aka ce masa albashirinka, to tahakkumi ake masa, izgili ake masa. Ana yin wannan ne kuma saboda su ma maksudi daban-daban. Ɗaya daga cikin maksudai ɗin shine yariya cewa abin da yake a kai ɗin abin kirki ne, alhali ba abin kirki ba ne, kuma tana iya shi ya san abin ba abin kirki ba ne, kamar waɗannan mutane masu jayayya bayan an riga duk an ƙware su kuma ba su daina jayayyar ba, sun sa akan ƙarya suke, amma su sun saka ma ƙaryarsu rigar gaskiya kuma suna yaɗa ta a matsayin gaskiya. To shine sai a yi musu wannan, a ce to albashirinku masu yaɗa gaskiya da azaba mai hatsari.
so kaga wannan fadin da aka yi musu an fada musu ne kawai dan kai musu izgili kamar yadda yazo a cikin suratu ad-dukhan zuk innaka anta al-azizul karim an sa mutum a wuta ce musa kwankwaɗi wuta ka kwankwaɗi wuta kai mai izza ne mai girma ne kuma waye mai girma kwankwaɗi wuta mai ɗaukaka mai girma a wajen ka yadda kake girma ma shi kenan ka sa shi a wuta ya ga gama haka ba ne ko to saboda abin da ya riya kenan wanda shi ne ya yi dalilin da ya sa ya yi ƙi karɓi musulunci to sai a ce tun ke kan izza ba ce to da'irar naka izza kwankwaɗo ta ga sakamakon irin izzar ka ba kana ganin kai babba ba ne su waɗannan ƙanana ne to ga sakamakon girman ka ya kai mai girma kwankwaɗo ta to irin sa ne ake yi a nan waɗannan kafirai cewa ka yi musu albishir ana nufin ka yi musu gargaɗi ne amma ka faɗi wannan suna ɗin saboda mai abin da suka riya suke a kai fa bashirhum bi azabin alim ka yi musu albishir da azaba mai raɗaɗi a nan shi ma malamai suna cewa wannan jawabin da ya zo fa bashirhum ya shigo ne a nan domin ya nuna cewa wannan ismul mausul ɗin ba ya tsayawa ne kawai kan su Yahudawa ba a duk wanda ya yi aiki mana innal ladina innan da ya zo sai daga cikin dalilan da ya sa yake alladina kawai bai nasi akan Yahudawa ba duk da mun fahimci cewa da su ake yi a karan farko saboda duk wanda ya yi aiki irin nasu ma ya shiga ciki al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab ana la'akari ne da jamewar lafazi din to alladina inna gaman mene to duk wanda yayi irin wannan aiki nasu ko a yanzu sakamakon iri guda ne waje za a sayi'atin sayi'atun mithluha shine Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu albashir da azaba mai raɗaɗi sai ce
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
نعم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله يقرأ ميمتا أبنى اسم الموصول shin innal ladina nan ulaika wannan ulaikan yana komawa zuwa ga masu wadannan aika iri uku din ne yaqtuluna an-nabiyina yakfuruna bi ayati llahi yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas anan ar-razi yana cewa Allah ya kirga musu ayyuka uku kuma ya bayar da sakamako uku na farkon shine muka ji a ayar da ta gabata fa bashirhum bi azabin alim sauran su ne a wannan aya din cewa ulaika habitat a'maluhum ulaika alladhina habitat a'maluhum fi ad-dunya wal akhirah shine na biyu na uku wa ma lahum min nasirin wadannan su ne waɗannan ayyukansu suka rushe a nan gidan duniya haka nan ma a lahira kuma ba su da waɗansu mataimaka ula'ika ita ma amfani da ula'ika na ƙara nuna cewa Allah ya faɗaɗa abin duk da ana magana da Yahudawa to duk wanda irin aikin su ma to shi ma ya shiga ciki menene sakamako na biyu din alladhina habatat a'maluhum da ana iya cewa ulaika habatat a'maluhum ya bayar da ma'ana amma an ƙara alladhina ne domin a nuna maka cewa abin da zai zo bayan alladhina din nan abu ne wanda yake ya gaskatu akan waɗannan sosai sama da yanda ke gaskatuwa akan waɗansu wanda ba su ba shi yasa sai aka zo da allazina dan da ƙara tabbatar da wannan ulaika allazina habatat a'maluhum fid dunya wal akhirah sune waɗanda ayyukan su sun rushe a duniya da lahira rushewa ayyuka Allah ya amfani da habab anan asalin alhabab an dauka ne daga ciwo da yake samun rakumi idan ya ci abinci har abincin nan ya masa yawa ta yadda ya jawo masa ciwon ciki ciwon nan wanda ke kai shi zuwa ga mutuwa wannan shine alhabab mun faɗi wannan ina zato da muka yi tafsirin aya mai kama da wannan a cikin suratul baqara to wannan alhabab din shine Allah ya yi amfani da shi anan domin ya nuna munasabar wannan din da abin da waɗannan mutanen suke a kai kun ga shi raƙumi da yake cin wannan abincin yana shi da ya ji daɗi ko to amma zai yi ci kuma zai zanto masa guba kuma ya halaka shi to haka waɗannan ayyukan nan da suke yi suna jin daɗin sa suna ganin abin ƙwarai suka yi to yadda raƙumi ya ci guba ya kashe kansa to haka su ma da wannan aikin nasu da kansu wajen neman mene ne gira ne suka rasa ido dan jin daɗi da gamsar da son zuciyarsu suka kai kansu zuwa ga halaka shine habitat a'maluhum ma'ana wato munasabar amfani da lafazin habita a madadin a ce khasiru a'maluhum a ce sun rasa aikinsu menene ma'anar aikinsu ya rushe a duniya da lahira rushewa aiki a lahira kan maraga mun san shi والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب كظلمات بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا شنو وانا ايكن سوزاي زاس زنتو كمر قولوينيا كما سن قولوينيا وانت بتقول يجي ترى ميراج كان تفيا ذاك كذا كما جاء علامه روح على جنبك سي كاجي وجن سي كذا اي كوي والكياني باكومي تو هكا دو ايكن ده سكي ران تاشي القيامه Allah zai hura shi ya mayar da shi yayi saboda me saboda babu asalin da ake dora aiki shi ne me musulunci shi ne imani duk aikin da aka je gaban Allah da shi ba tare da imani ba to rusasshe ne ba zai amfani mutum ba a lahira to a duniya fa menene rushewa aikin su a duniya shi ne waɗannan maganganun da ake a madadin a yaba musu da ayyukan su an razi ke cewa shi ne yabo a maye gurbin yabo da tsinuwa amma kan a yaba musu sai a tsine musu wallazi na kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa yunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun sami ne ce wallazi na kafaru ila jahannama cewa a nan gidan duniya duk planistin da suka yi sai a rushe shi sai ya lalace duk bank of da suka yi duk think tank da suka hada domin su kawo su rushe musulmi da musulunci sai aikin ya rushe bukatar su ba za ta biya ba sai zanto a madadin su samu yabo sai su samu suka da zargi na wato ainihin mutane sannan kuma babu lada aikin da aka yi babu lada kamar yi shi ne rusasshen aiki ne kai kana bai jan amfani sai kuma ya zanto
baka samu amfanin ba sai kika samu wato ainihin mummuna abu kenan dai babu lada to akwai abin da malamai suke fada cewa kafin ayyukan su na duniya ana saka musu ne da shi a nan gidan duniya ayyukan su na alheri wannan humanitarian services za ku ga a waɗanda ba musulmi ba suke kokarin yi to man ja'a bil hasana duk wanda yazo da wani aiki alkhairi a cikin adalcin Allah zai mai masa gurbin sa amma suna su a nan gidan duniya ne shine ya ba su lafiya ya kara musu wadata din ya ba su zaman lafiya ya ba su mulki na gudanar da wato al'amarin mutane na tsawon zango na wani lokaci duk wannan suna shiga cikin sakamakon da ake musu a duniya to amma irin waɗannan wanda ba kafircin su kai akai ba hadda kisan mutanen nabawa da mutanen kwarai to su kuma wani irin sakamako ake musu anan shine cewa Allah yana garabtar su waɗannan abin da yake bayar a duniya ma sai ya kwace daga hannunsu a sakamakon wannan munanan ayyuka da suka yi sai zanto sun rasa nan sun kuma rasa can wa ma lahum min nasirin kuma ba su da wani da nake faɗa emphasize ne akan min ɗin nan domin ya nuna at-tawaghul fil umum ba wa ma lahum nasirun ba su da mataimaka ba ana wani irin mataimakan ba su da shi tana iya suna da waɗansu irin mataimaka amma ba su da kowane irin mataimaka ba su da wani wanda zai kawo musu agaji a gaba ga Allah madaukakin sarki wannan shine sakamako guda uku da Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da waɗannan mutane a Qur'anul Ashur yana cewa ma'anar wannan magana shine Yahudawa waɗanda suka kasance suna yin addini da nufin su samu amfani na ayyukansu kyawawa a lahira ta hanyar tsira daga ukuba da samun amfani a gidan duniya na tasirin yardan Allah akan bayinsa nagartattu suna yin wannan amma a dalilin kafirce ma Allah da kangarewa annabawa da kuma kashe su da kuma yarda aishin kashe su ɗan kashe waɗanda suka yi musu tabarki wannan ya sa sun yi ridda wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa mutum ya bi addini kashe annabawa to kuma an ce yakfuruna bi ayati llahi kam ai an gama magana ko wannan ya sa sun yi ridda to kuma duk wanda ya rabu da addininsa to ya cancanci azaba mai raɗaɗe ya ce shi ya sa ma aka fara faɗan sakamako ɗin da albishir na azaba mai raɗaɗe don haka babu kokonto cewa ayyukansu za su lalace ba za su amfana da ladan ayyukan a lahira ba za su rayu a rayuwa na jin daɗi a gidan duniya ba sai ƙara faɗa abin da mafaɗa cewa wannan mekin ta zo ne saboda al'umum za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci abinda muka faɗa ya zanto daidai fa'ala shi daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.